بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة داوة أولا رانا تا لتنم يو إتتشي رانا تهدو غواتم مي 2026 lissafin kalandar musulunci 17 gotun zulqada shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin darussan mu na daura ta littafin al-muqiza wallafar al-imamu Shamsuddin Zahabi rahmatullahi alaihi al-imamu Zahabi ya rasu shekara ta 700 ne da 48 a tsakiyar karni na 8 kenan Allah ya gafarta mishi wannan shine darasi na 7 8 sai an yi nisa shi zamu sauka yau kuwa to wala yasugu idha wasalat idha wasalta ila alkitabi aw aljuz'i an tatasarrafa fi taghyiri asanidihi wa mutunihi ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن يتي أنا ما جانا أكن رواية دأكيد دا أجزاء يتي وإذا ولا يسوق خم بذاتي با إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء إذا كجي كم ونلتسا في كو ونجزء أنت تصرف كي أبندرن كيسو kai tasarrufi fi taghyiri asanidihi wa mutunihi wajen canza tsarin isnadojinsa da mutun dinsa wato kamar da wani na farko ko na karshe ko ka hada riwaya guda biyu uku da isnadi daya alalin shi ko me littafin ya sa su kowanne isnadin mukarrar to bai halasta ba yace bai dace ba wa qala shaykhu wa li hadha qala shaykhu ibn wahab da kai bin daƙiƙin yace yambagi an yunzara fi ya kamata a tantance hal yajibu shin dole ne sai kai yadda yake a cikin littafin aw huwa mustahsanun ko kudi mustahabi ne kai abinda yake nufi shine alatafan da suke ruwaitowa zaka samu littafi a farkon shi an kawo isnadi isnadin bai littafin to daga nan kuma sai a yi ta ambatan hadisan sai dai kai a ce wabihi ila abi huraira أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وبه قال كذا هر كمان حديثي 40 من غاني جزء كنا تو شين إذن كزو هكذا كأمبتي إسنادن أوري دايا بذاك إيا مي مي تاشبا وكما إذن ذاك رويتو أن حديثي نيات كيا شين يا ذاك دولا ذاك تصرفي كاو إسنادن سنن سيكا تي وذكر أحاديث منها سيكا ذاكو أنك كيسو كرويتو تو وانن تصرفن shine yake cewa wajibi ne a kula a ga ya ya kamata a yi yadda zai zama baka jirkita littafin ko ka canza musu ma'anarsa ba wa qawwa ba'dhum alwujuba wasun ce dole ne ka lazimci yadda yake ma a tajwidihim riwayata bil ma'ana duk da fasan halasta riwaya da ma'ana wa qalu suka ce malahu an yughayyira at-tasnif bai dace ba ka gayya ka canza yadda aka rubuta littafin in shi ya ambaci isnadojin shi yana maimaita su bayan kowane hadisi to dole ka maimaita su wa qala shi ibn daqiqin yace wa za kalamun fihi da'afu wannan zance akwai rauni a cikin sa amma idza naqalna min al-juz'i shay'an ila tasanifina wa takharijina fa innahu laysa fi dhalika taghyirun litasnif al-awwal dan kawai mun kwafo wani abu daga littafin wani mun sa a cikin littafin mu wannan bai nufin mun canza mai nashi nashi yana nan yadda yake a wajen kwafa ne zamu kwafi zamu referencing ko mu cutting abinda muka ga muna da buƙatar sa qultu ni Zahabi sai nace wala yasugu taghyiru dhalika illa fi taqdi hadithi bai dacewa a canza sai a wajen yayyanka hadisai idan za a yanka hadisi hadisin dogo ne kuma za ka yanki wani abu cikin sa aw fi jam'i ahaditha mufarraqa bi isnaduha wahid ko wajen hada hadisai da yawa wanda suke da isnadi daya fa yuqalu fi sai a ce wa bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi kwatance mas'alatu tasammaha ba'dhum an yaqula samitu fulanan fima qara'ahu alayhi aw yaqra'uhu alayhi al-ghayb. Wasu malami suka ce babu laifi abinda ka ji daga bakin malami ta hanyar kai ka karanta masa ko wani ya karanta masa babu laifi kuma ka ce samitu alalun kuma literally ba samu kai ba qira'a kai ko kuma ji kai da qira'an wani wanda ba malamin ba wa hadha khilafu listilahi malam zahabi yace wannan da ya saba wa abinda aka sani a kaida aw min babir riwayati bil ma'ana ko kuma sanin nufin shi ma riwayati bil ma'ana ne wa minhu qawlul muta'akhirina sami'a fulanan wa fulana irin shi ne abinda malaman baya suke fadi in an zo tarjuman mutum wajen lissafa malaman shi sai a ce sami'a fulanan wa fulanan wa fulana ai ta fadan su to wannan sami'an bata daukar ma'anar ya ji hadisi a wurin su ma'anar shi yayi karatu a wurin wani amma kuma sai a ce sami'a yau kuma a ce tatalmaza ala fulani kuma haka ji an ce ma rawa an fulanin wa fulanin shi ma ma'anar shi yayi karatu a gunwani ta yi ba hadisi ya koya gunsu ba duk wannan tajawuz mas'alatun idza afrada hadithan min misli nusqati hammamin idan ka zaƙulo na hadisi kwaya daya daga wata nuska sananniya kamar nusqatu hammam hammam anan shine hammam ibnu munabbi as-san'ani wani malami cikin tabi'ai wanda yake da wata sahifa sananniya tana dauke da hadisai kamar 140 ko makamantansu dukkanin su ya ruwaito su daga Abu Huraira da tsohon fasto ne ya musulunta daga kasar Yemen yazo sai ku yi karatu a Abu Huraira wannan nuska ta shi tana nan gaba ɗayan ta sananniya ce malamai su ruwaito ta ya rasu 132 shekaran karewan dalar Banu Umayya ko 132 lokacin ya rasu to shine idan ka ciro nuska ka ciro hadisi daga wannan nuska aw nuskat ibn mushir ko daga nuskha ta ibn mushir shine abu mushir abdul a'la ibn mushir al-ghassani ita ma an bugata ita waccan nuskar hammam tana cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal gabadayinta a cikin wato musnadin abu huraira to idan ka ciro irin wannan ya zaka yi da shi fa inna hafaza ala al-ibarati jaza wifaqan idan ka kiyaye lafazin yadda ka dauko shi to yayi kyau kama ya kulu muslim kama muslim yake cewa ya kawo isnadin tunda isnadi ne kwaya da hadisai guda da yawa me ka kawo isnadin sai zama hadisin da za ka kawo a wajen na can tsakiya ne sai muslim gaji ya ce fa zakara ahaditha ya ambaci hadisai da yawa minha daga cikin su qala annabi sallallahu alaihi wasallama kaza 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 ina nuna maka cewa yayi tsallake kenan wajen kotin din wa illa in bai haka ba in ba haka ba fal muhaqqiquna ala tarakhus fi tasarruf as-sa'iq malamai suna ganin babu laifi ko da ka ce haddathana fulan an fulan an fulan annabi sallallahu alaihi wasallama qala kaza ba sai ka ce ai na tsallake wasu hadisi wasu suna ganin babu laifi mas'alatu اختصار الحديث وتقطيعه جائز اذا لم يخل معنى تصنك حديثي da yayyanka shi dadda tsashi babu laifi matakar ma'ana bata kare ba wannan abun kuma zaga manyan malamai suna yin shi bukhari da muslim suna yi musamman imam al-bukhari yana iya dadda tsa hadisi gida gida da yawa ya fade shi wai fadi wani rabi anan ya fadi wani rabi a can yayi tarjuma da wancan ko kuma ma ya dunkule shi da ma'ana takaitacciya wannan da za ku kuma sayu muslim sai ka ganshi shi kuma da tsayinsa idan ka dauki misali kamar hadisin Umama ibn Sa'laba wannan da aka kamo shi din nan aka zo da shi masallaci aka daure shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta mushi wa'azi kwana da kwanaki sa nayi musulunta ko mun sa hadisin za ka ganshi a cikin sayu muslim ya fi shafi guda shafi ɗaya ne da wajen rabi amma kuma Bukhari sai kawo hadisi kawai ka ji ya ce misali annan nabiy sallallahu alaihi wasallama ba'atha khaylan qibala najd annabi ya aika da wata runduna ta je najd sai ji ya ce faja'at bi rajulin yuqal lahu thumamah ibn usalin farubita bil bisariyah ta zo da wani mutum ana ce mishi wani wani mutum min bani hanifa sunan shi wani sai aka daure shi a masallaci kaga ya takaita labarin gaba daya a cikin jumla biyu wanda dogon labari to Bukhari yana yin wannan wanda zai yi wannan dama shine ƙwararren malami wanda ya san abin da yake gashi ne ce ja'idun idza lam yukhilla bil ma'ana hakan ka dauki hadisin tarihin rasuwar ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su wannan suka yi mata ummu atiya suka yi mata wanka ruqayya ko zainab to zaka ga Bukhari ya rarraba shi gida gida nan ya ambaci warware kitso can ya ambaci waye kamata ya saka ta a makabarta can ya ambaci kaza duk abinda ran shi ke so yayi amfani da shi shi yake ambata kawai to yana yin wannan to wannan ya halasta ga wanda ya san wato abinda yake a ilimi zai iya yayyankawa ya ambace shi juzi juzi zai kuma ambata shi bil ma'ana wa min at-tarakhusi taqdimu matnin sami'ahu ala al-isnadi wa bil aks ya da gaskiya abin da ya halasta gabatar da matni akan isnadi ko isnadi akan matni san da ka zo koyon karatun malamin ya fadi isnadi sannan ya fadi matni kai kuma da ka zo sai ka fara fadan matni sai ka fadi isnadi muslim yana yin wannan idan ya kawo asalin riwaya din in zai kawo waɗannan mutaba'at din sai kuma ya ce wa qala fulanun sai ya ce wa an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam kaza 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 kaga ya fara kawo matni sai ya ce haddathanahu bihi fulan wane yace wane ne ya koya mana yace kaza yace kaza yace kaza to kaga ya jirkita daga yadda yace a inda aka gaya masa isnadin aka fara fadi sannan aka fadi matnin shi kuma nan bukata ta sa ya fara fadan matni sannan isnadi to wannan ma babu laifi insha Allah yace wa bil aks kuma ko a juya shi dayan bangaren ka an ya kula qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nadmu tauba akhbarana bihi fulanun an fulan annadmu yin nadama tuba ce hadisi yana cikin ibnu maja sai ya ce akhbarana bihi fulanun an fulan mas'alatu idza saqa hadisan bi isnadin thumma atba'ahu bi isnadin akhar wa qala mithluhu dan ya kawo hadisi ya kawo isnadi ya kawo hadisi sai kuma ya ce wa akhbarana fulanun an fulanin an fulanin mithluhu irin wancan fa hadha yajuzu lil hafiz al mumayyiz lil alfaz ya halasta ga malami da ya san bambancin lafuzza fa in ikhtalafa al lafzu qala nahawuhu sai yace nahawuhu ko kuma yace bi ma'anahu duk malami suna yi wannan muslim yana yi abu dauda yana yi al imam an-nasa'i duk suna yi suka sun ce mithlahu ko nahawuhu ko bi ma'anahu ko ya kawo isnadi kafin ya kawo matanin sai ya ƙara kawo wani isnadin sai ya ce al-ma'ana al-ma'ana ko kuma in ya kawo haddathana Muhammad ibn Musanna qala haddathana fulan wa fulan sai ya ƙara cewa wa haddathana ibn Abi Shayba qala to yanzu lafazin ibn Abi Shayba zai kawo kenan ko kuma sai ya ƙara cewa qala Muhammad to sai ya kawo maka lafazin Muhammad din wanda ya ambata to lafazin shi yake kawo kaga duk wannan abubuwan da sai mutun yana da natsuwa shi yasa suke cewa ilmul hadisi ilmul mazakir karatun mazaje ne ba wai mazaje kai masu gimu ba wanda suka amsa sunan mazaje wata mahala sayyida ce amma ta tashi da cikin lissafin maza kallabi tsakanin rawuna kenan go yace mas'alatun idza qala hadathana fulanun muzakaratan dalla ala wahanin in yace hadathana fulanun muzakaratan to wannan akwai ishara zuwa ga rauni ila wahanin ma wani dan rauni idil muzakaratu yutasammahu fiha domin agun muzakara ana ta samuhi ana sassauci abinda suke nufi da muzakara shine kamar abinda muke cewa musaffa ai kaga idan aka zo gun musaffa wani zai kuskure amma ba za a same danja tunda ba taibarin musabaka bane ko yawa ba za a same danja ba kuma karatun sallah bane da za a ce dole sai ya gyara sai a bashi a wuce Allah ya gyara mai haddasa to su ma suna yin muraja'a na hadisi a da a lokacin da abubuwan suka zama jaraba ma har abin da ake hadawa match ake hadawa tsakanin gari da gari na muraja'a ce ku kawo hafizinku mu kawo namu su zauna cikin dare za su karanta riwaya dubu wannan ya kawo wannan ya kawo ma'ana in wannan ya kawo riwaya akan saki shi ma wani zai kawo irinta wannan ya kawo riwaya akan khul'i shi ma wani zai kawo irinta to haa kuma ma'ana lissafin hadisi ne kake da shi akan riba ina da 10 to kai ni kuma ina da 15 to faɗa mana wanda kake da su wanda bamu da su to wannan shine muzakara suna yin muzakaran hadisi wasu sun suka shiga cikin bala'i kamar Ibn Shihab yakan ma zaunar da mace baiwa cikin bayin shi ta karanta mata ce ki saurara tace to bana gane ya ce ki dai saurara saboda kai misin din juz'in shi na rana ce ki dai saurara ko ba ki ganewa to shine muzakara to kaga anan akwai ta samuhi babu ba sai an keke da keke ba to abinda kai ka jiyo a gun wannan muzakara sai ka zo kana so kai hujja da shi wajibi ne ka ambata ومن التساهل السماء من غير مقابلة daga cikin sakaci shine as-sama mutun ya ji karatu da nuskha min ghairi muqabala wanda ba a riga an gyara ta muqabala shine gyaran copies da can malamin yana da copy littafin sa da ya rubuta duk wanda yazo zai karatu da shi sai a bayar shi na malamin ya kwafa ko na wani amintaccen dalibi sai ya kwafa to in ya kwafa kafin nashi ya zama mu'tamad sai yayi muqabala sai yayi correction a da da ake yin rubutu da typewriter ana yin irin wannan idan aka buga maka project ɗinka ko wani abu da typewriter sai ka bi kana gyarawa ana ko yanzu ma ana yi a business center ko in sun maka bugu a computer zaka je ka zauna kana bi ana gyarawa to wannan shine muqabala dan a tabbatar abin da ke cikin rubutun hannun shi aka rubuta a inji to duk nuskar da bai mata wannan muqabalan ba ita ce irin da muke cewa na yan kasuwa na warraqun na yan kasuwa shi sa hayin da yake cewa zaka sai kofin littafi kanin mai inganci saboda wannan al'ada to duk nuskar da ba a yi mata wannan muqabalan ba ba ta da wani daraja kawai tsura ce ba a gyara ta ba to shine yake cewa daga cikin sakaci ka kofe littafi kai sama'a daga cikin sa ba a yi muqabala ba ba abu an gyara shi ba ba a yi satu akan sa ba fa in kana kathir al-ghalat lam yajuz idan mutun ya zama mai yawan kurakurai ne wajen rubutu wajen kafa rubutu to bai halasta ba kwata-kwata a yi amfani da wannan nuskar ba za a ya daidaita ba fa in jawwazna zalika fa yasihu fi ma sahha min al-ghalat dun al-maghlut imma an karbe ta to sai dai iya inda babu kurakura yanzu wani konot ne ka ara mai ya kafe shafi biyar sai yayi kurakurai babu adadi sai ya cancanta da haka sai a zo ranan da ake karatu ko ake yin lecture sai jina shi ya bambanta da na malamin kuma daga na malamin ya kwafa wanda malamin ya bayar ko wanda wani ya kwafa ya gyara ana so din nuska idan ka kwafe ta zaka samu wanda zai taya ka kana karantawa yana karantawa kai kuma kana duba wannan copy din yana karantawa daga mu'tamad din kana duba wannan copy naka sabo kana yin gyare-gyare wa in nazara al-ghalatu fayuhtamalu idan kurakuran kuma kadan ne ana iya jurewa lakin la yajuzu lahu fi ma ba'du an yuhaddisa min asli shaykhi sai bai halasta daga baya ya bada riwaya a matsayin yana bada riwaya ne daga asalin malaminsa adabul muhaddith wasu daga cikin ladaban malamin hadisi tashihun niyyati min talibil ilmi muta'ayyina dole ne dalibi ne neman ilimi ya gyara niyyarsa ya zama dan Allah yake kar ya sake ya zama yana yin wani abu na ilimi amma da wata manufa koma bayan yi don Allah fa man talaba al haditha lil mukatharati wanda ya nemi ilimin hadisi wai dan ya tara ilimi mai yawa a ce ai shi ma ba dama ne aw lil mufakharati ko dan ya cika baki ya ringa cewa ai mu mun yi karatu ai daga ji an san din ma ba kan wallahi sabani aw li yarwiya ko dan ya samu damar karantawa so yake kawai shi ma a ce yana karantawa auli ya tanawala alwazaifa ko dan ya samu aikin gwamnati dan ayi da shi a bashi alƙalanci ko limanci ko fatawa ko a sashi a majalisar malamai ko a tura shi wakilci supreme council ko gwamnati ta dinga yi da shi ko a dinga bashi addu'a ranar bude taro na gwamnati da irin waɗannan duk waɗannan mukamman da ake ba malamai ya zama su ne manufarka auli yusna alaihi ko dan a dinga yaba ma ana cewa kai ai wani kwaro ne yana da capacity ai ta ambatanka ko ina a social media ta labarin ka wa ala ma'rifati suna zuga karatunka da karfin haddaka mallai yace faqad khasira wannan yayi asara la hawla wala quwwata illa billah shedan yana halakar da mu jama'a ubangiji Allah ka tsare mu daga sharrin kawunan da munana ayyukan duk waɗannan abubuwan ba za ka san lokacin da za su sadada su shiga cikin jikinka ba sai kana ta istighfari kana ta tuba kana kallon gaba kana kallon baya kana kuma gaya wa kanka gaskiya kun dai jiji abin da muka karanta na tarjamar da Zahabi yi wa kansa yace in na tsira da imani na to na gode Allah to zama wannan shine manufarka duk wanda ya nemi ilimi dan ya jada malamai kamar da Annabi yake cewa li yubahi bihil ulama aw yujadila bihil sufaha aw yumari a wata riwaya ko yumari bi sufaha rana alkiyama za a mai linzami da wannan abin gadin shi a kai shi wuta za a mai linzami na gidan wuta rana alkiyama ba a yin ilimi wai dan kai ka fada da malamai ka kamus idan ma sasa akan haitabul kuma za ka haitabul ko kuma saboda ka dinga yoma jahilai gori da gadara ka dinga kure su shine liyumariya bihi sufaha ka je ka ta jahiya da wawaye dan da ma ku duba ku ga musamman matasa masu kananan shekaru ƴan uwanmu musamman a cikin tawaga ahlus sunna duba kaga jama'a irin yanda wannan abin ya zama ruwan dare har ma mutun yana tutiyar shi dan ayi kaza ne shi sai yayi maganin wani ai wani ma mun riga mun gama shi har yana cigiyan ina abokan muqabala azo ayi muqabala ko a hada a gari kaza ko a hada a shafi kaza ko a hada gaban alƙali wani la ilaha illallah wani abu akwai tsoratarwa jama'a asara ce wannan mai yawa asara ce shi ilimi asali ana yin shi ne don a fahimci addinin Allah kuma a yi aiki kai ka fahimci addini tukunna sannan kuma ka yi aiki da abin da ka fahimta na addini idan Allah ya sa ilimin da ya baka ya fi iya buƙatar ka ta aiki sai mutane suka buƙaci zuwa ga abin da ke hannunka sai ka koya musu kamar yadda ana neman kuɗi ne asali dan a biya buƙatu na rayuwa dan asirinka ya rufu kai da iyalinka ko idan Allah ya so sai ya zindimuwa kuɗi sai su fi ƙarfin wannan buƙatun naka to abin da yake so shine wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fihi sai ka ba wasu kai sadaka kai kyauta kai zumunci kai taimako ka biya wani kuɗin bashi ya mutu wani ka sai mai likafani dimata da kaga dama ka aura ba shikenan ba shine dai iya buƙata ai ko to haka ilimi ka koya wa wani ka koya wa wani wani ka mishi nasiha wani ka gyara mishi idan ilimin ka ya kai wannan amma shi ma ya zama kana yin shi ne ta'abbudan kana yi ne dan neman abin da ke wurin Allah idan wani abu ya zo na duniya to jarabawa ne sai kai fata Allah ya saka gama lafiya shuhura farin jini ɗaukaka ƙwarewa fifita da za ka yi ma wasu da ire-iren abin da Allah yake ba mutane da yake ba mu sha'awa a duniya ka ji mutum ma kawai zai faɗa ƙarar shi yana so ya yi ilimi ne zai zama irin Malam Jafar ko irin Malam Albani ko yana so ya zama irin Farfesa Mansur Sokoto shi wannan ne kawai manufarsa kaga wannan manufa ce mara kyau ya zama ka ce ina so ne na yi ilimi don na tsira a wurin Allah shi ne asali wanda duk bai haka ba jama'a ya yi asara Allah ka tsare mu daga asara wa in talabahu lillahi wa lil amali bihi in ka neme shi don Allah ka kuma neme shi don kai aiki da shi walil qurbati don ka kusanci Allah bi kasarati salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zauna majalisin hadisi awa ɗaya kafin a tashi za a kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafa 100 kafa 150 ana ta maimaita salatin nan to wannan yana ƙara ma kusanci da Allah subhanahu wataala wali naf'in nas kuma dan ka amfanar da mutane da iliminka faqad faza to wannan ya rabauta dan neman shi don Allah don aiki dan yawaita salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma idan Allah ya hukunta ka samu abinda mutane ba su bukata ka amfanar da su wajen karantarwa da jagoranci da nasiha da wa'azi da sauransu wannan ya amfana wa in kanat niyyatu mamzujatan bil amrayn ko kuma wanda niyyar shi ta zama wato ta cakuɗe ta zama mix akwai manufar duniya akwai kuma manufar lahira fal hukmu lil ghalib to wanda tafi ita ce za mai yana yi dan Allah kuma amma yana fata ya samu wani abu yana yi dan Allah kuma baya so a raina shi ko ana samu haka duk galibi a cikin wannan muke duka mutane galibi a cikin haka muke baka rasa wani a grad na duniya kamar yadda na gaya muku ne jiya an tambayi malamai da yawa Imam Zahabi ya kawo a cikin tarajim ɗinsu da yawa waɗanda suke furta cewa ba su yi ilimi don Allah ba asali, sun koye shi ne don wata manufa, wani kawai abu ne yake burge shi ko abun yayi. Yanzu akwai mutumin da me yasa ya hadda, kawai ta ga ƙawarta ta yi musabaka, ta ci musabaka, ta ce kai ai wallahi ni ma sai nayi. Kaga yanzu manufar ta kawai wannan musabaka ne, da haka ta dage tai ta karatu tai ta hadda. Bayan shekara biyu sai a ji ta da Qur'ani salafiyayye. To amma kafin ta gama haddace Qur'anin, idan Allah ya so ta da alkhairi, sai ka ga niyyar ta gyaru, sakamakon abin da ake karanta na Alƙur'ani yana shiga zuciya, da nasihar da malamai suke yi, da abin da ake saurara na wa'azi, sai ka ga mutum niyyar shi ta gyaru. Shi yasa ga wani tambayi jama'a muhimmi, in kana da ɗalibai kar ka tsayi kawai akan narka musu kawai doran karatu, ka ba da himma wajen yi musu nasiha da jan zukatansu zuwa ga tsoron Allah, da lausasa zukatansu da raka'i, kai zama tsoron karatu kawai hadda kawai suke diba, wannan za su zama su da kasar ba wani bambanci. A dinga sa musu abubuwan da za su lausasa zuciyarsu, za su kusantar da su Allah. In an karanta wasu ayoyi wanda suke bayani akan wata falala, wanda suke bayani akan wani abu na tsoratawa ɗaya, a yi karatu a wajen. Wanda yake da imani ya kuka, wanda imanin shi bai kai ba ya tsorata, wanda yake da zuciya mai tauri ta lausasa, sai ga kafin su gama haddan nan, in Allah ya so sun zama mutanen kirki. Duk manufar da suka zo ta canza kafin su gama haddan. Wa in kana talabahu li farqi al mahabbati fi, in ya zama tsabar son karatun ne kawai ya kawo ka, abin yana burge ka, ma qat'in nazari an al ajr, kai ba ladan duniya kake nema ba, wa an bani adam ko ba dan mutane kake yi ba, fa za kathirun ma ya'tari talabat al ulumi, dalibai da dama wannan yana bujuro musu, su dai suna yi ne da abin yana ba su sha'awa, ba su ma taba tsammanin za su yi malanta ba, ba ruwansu. Misali yanzu wannan majalisin mutane sun zo daga wurare daban-daban, ta yi wani ya zo ne kawai saboda an ce za a bada kuɗin mota, ko wani kuma bai damu da kuɗin motan ba, ko da an ba shi dai bai damu ba. To abin da ake fata shi ma wanda yake yi don kuɗin nan, wata nan ya bari don kuɗin, ya kuma ya yi don Allah. Shi ma wanda yake bada kuɗin shi ma ya yi don Allah. Ina fatan mun gane, ya zama duka Allah ake nufata, domin shi aikin lahira abin da sa ka ce asara ne. Idan ka yi don wani abu na duniya, abin duniyan ba zai iya biyan ka ladan wannan aikin, shi kuma Allah ba zai biya abin da aka haɗa da wani abin duniya, kaga ya zama asara. Gara ka tafi ka kasuwa ka je ka sabga ka yafi maka. Fala'alla niyyatu an yarzuqaha Allah ba'd, fala'alla niyyata an yarzuqaha Allah ba'd, ana fatan niyya ta samu daga baya. Al-Imam al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, kun ga ɗaya daga cikin abakira ne a cikin malaman musulunci a tarihi, amma da kanshi yake ba da labarin cewa abin da ya kai su makaranta, shi da ɗan uwansa Hamid, akwai Muhammad da ɗan uwansa Ahmad, daga baya ɗan uwan nasa shi bai samu shahara ilimi ba, me ya kai su makaranta, saboda su marayu ne, babansu ya mutu ya basu ƴan ƙanana, da suka taso suka rasa inda za su dinga samun abinci, ba su da abinci. Yunwa ta kai su wata makaranta, wadda makarantar kuma waƙafi ce, a cikinta akwai abinci, akwai wurin kwana da komai, da haka da sun da suka ga abinci suka ce to mun samu wurin zama, don yunwa cikin su kawai suka je tun asali. Amma kuma kaga Allah ya gyara niyyarsu daga baya. Mun ji game da Imam Ahmad ibn Hanbal, malamai da yawa suna samun irin wannan. Sannan kai ma yi wa kanka hisabi akan abin da kai, ta yi a kone ilimin da ka fara koyan shi ne asali ba Allah ka nufata, wani abu ne kawai na yau da gobe, ko na ɗabi'a, ko wani circumstance, kai wani ma gori za a yi mishi kawai da gani ce to wallahi ni ma sai na yi. Kaga yanzu yana yi ne don ya huce takaicin magana da aka gaya masa, amma along the line idan Allah ya so shi da alkhairi, sai Allah ya juya niyya zuwa ta alkhairi. Bisa kullum ake so mutum ya dinga addu'a, yana neman Allah ya bashi ilimi mai albarka, yana neman Allah ya bashi ilimi mai amfani, Allah ya tsare shi daga kun ga wannan addu'a, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, Allah ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu, Allah ka sa mu cika da imani. Wa aidan fa man talaba al-ilma lil akhirati kasarahu al-ilmu wa khasha'a lillahi, wanda da ya nemi ilimi don lahira, zaka ga ilimi ya ya lausasa shi ya tankwara shi kuma zaka ga yaji tsoron Allah wastakana zaka ya samu natsuwa wa tawaba'a zaka yana tawalu bai da girman kai duk sanda za a kira shi da suna malami sai ya ji wani nauyi duk sanda za a ce ya iya sai ya ji cewa bai iya ba sai ya yi nasiha ko yayi fada ko yayi nadamar ma da bai zo wajen ba Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mi ya taba zuwa garin Jidda wata bukata ta kai shi sai ya salla asubahi a wani masallaci yana ga masallaci asuba akwai irin masu karambani inda masu sanarwa masallaci yana ganin Albani kawai ya dauki lasfiker yace alhamdulillah ya jama'a kowa ya samu riyar zauna yo Allah ya kashe ya bamu mun yi babban bakon malami imamul hadisi fi zamanina ibnu hajar hadal asr yayi tayyaban shi ya yabe shi yabo wanda yake akwai mujazafa a cikin shi sai akarwaka Allah bismillah dan yi mana nasiha ko ta minti biyar ba ka yake mutane ba dai ka last speaker yayi tashahudi ce to wannan mai magana yayi kuskure ya cika magana ubangiji Allah ya gafarta mishi ina roƙon Allah ya yafe ma kurakuran da kai Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la sai kawai fashi musu da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka akai ta bashi hakuri bai iya wa'azin da yake ce ni za a ce ni ne za a ce wa malami kamar ibnu hajar jama'a wani irin musiba ne wannan ya ta kuka to kuma dama shi ilimi alamar abinda ka sani bai da yawa aga kana zuga abinda ka sani ku rike wannan matsayin kaida duk wanda ya kaje yana zuga kanshi to wannan alama ce aka abinda ya sani bai da yawa da ilimi da kudi suna da wannan duk wanda kaje yana zuga kanshi a kudi alama bai da kudi isassu bai da su ko kaga ya wata shiga ta musamman dan a gane shi mai kudi ne to kudi ba su ishe shi ba ke su da kuɗi da ilimi ba kaman yanda Bahaushe ke cewa kana da kyau ka ƙara da wanka bane su in kana da su to ba sai kai wanka ba sai ka ƙara da wanka ba za a ga su amma kyau irin na matan shine ake ƙarawa da wanka Allah ya kyauta da ka zama mukiyayi cika baki mukiyayi kuri da zuga kai kuma in an zuga ka kar kai da ka zugu kai maza kai addu'a nabi ya ce idan aka ji an zuga ka Allahumma kace Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamu waj'alni khairan mimma yadhunnu wasu sun zuga wani wata rana annabi ya ce kun taɗe kafa dan uwanku kun ka da shi a tsaye to zuga mutane musamman zuga wata wuce misali ba daidai ba to kuma a ce mutun ya zama kamar mai sunan su dan daba shine ke zuga kanshi da kansa ko dan kokuwa ko shi bai jira sai an zuga shi she zai daga hannu ya kirari da kansa a ce malami kuma ya zama kamar haka ai in ka je gaban malami ka ji ya zama shi bai da aiki illa bandal ba da labarin falalarsa da iliminsa da kwarewarsa ko kwashi kanka kawai ka tafi in ba ka ba kafin ka ankara wannan guba za ta shiga cikin jikinka su malamai abinda yasa kullum ake cewa su yi taka tsantsan su faɗi gaskiya su yi mu'amala mai kyau su zama mutanen kirki saboda mutane suna koyi da su ba za ka san sanda za ka fara koyi da malami ba indai kana san shi ko kana jin karatunsa ba za ka ankara ba za ka ga ɗabi'unsa da take-takensa da yanayinsa duk ya shiga cikin tsarin rayuwarka har a makarantun boko yanzu idan yara a makarantar boko suna da malami mai ɗingishi wanda yake gurgu ne su ba su san gurgu ba ne za ka kawai suna kwaikwayon ɗingishin shi ne za ka suna kwaikwayon irin in'inarsa za ka ga suna kwaikwayon irin karin hularsa duk abin da yake za su kwaikwaya to da haka ya zama kai malami abin da za a gani daga gare ka abin alkhairi da akwai kwaikwayon alkhairi daga gare ka wani ma har hujja zai ya ce to ai tunda malam wane yayi daidai ne kawai tunda malam wane yayi so da haka jama'a kiyaye yace wa man talabahu lid-dunya wanda yake neman ilimi dan duniya takabbara shi zaka gani da girman kai bihi wa takassara kuma shi ke neman abin duniya shine yana neman ya bai ya ci abinci da ilimi duk inda yaji wata bukata ta duniya ya za a yaje ya same ta al-asl bi halas ne a ba malami kyautar kuɗi a ba shi kyautar mota a mai kyautar mata a mai duk wani abin alkhairin duniya al-asl halas saboda haka mu daina tunanin dan an ba malami wai ba daidai bane wannan zakewa ne gaskiya ma'ana tunda an ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ya karba sahabbai sun bashi suna kawo mai kyauta ranar kwanan Aisha musulmai sun bashi, kafirai ma sun bashi, kuma ya karba. Dan me wani zai ce yanzu ba halas bane? Halas ne. Amma abinda ba a so shine at-tasharrufu laha, ka kai kanka wurin da zaka je dan neman abu, ko ka dinga roƙon mutane, ko ya zama a cikin niyyarka wannan ita ce buƙatar da kake nema kawai. To wannan shine kuskure. Amma dan an ba malami kyauta, dan gwamnati ta ba malami kyauta, ko ta gina mai gida, ko ta gina mai masallaci, duk wannan halas. Dan ka san yanzu ya yada a cikin matasan mu usare suna ganin wannan ma haramun. To gaskiya ba haramun bane. Babu wani dalili akan haramci. Sai dai wanda yake karba misali ko yace baya so saboda wata maslaharsa, ko saboda wani tunaninsa, to wannan ya dauki azima ne ga kansa. Amma halas, halas ne gwamnatin jiha misali ta sa wa dilli maman masallatai albashi ko allowance, ta sa su akan payroll ta dinga biyan su. Aikin da suke ai na al'umma ne. Kuma ita sana'ar ilimi, kamar yadda nake ga muku ran nan, daga cikin awa'ik tarnaƙin sana'ar ilimi a Najeriya shine abu guda biyu zuwa uku. Na farko, kasancewa babu malami wanda yake full time malanta, irin malantar da ake je da ta makaranta allo da ta abin nan tsangaya. Zaka ga shi malamin tsangaya bai da wani aiki a duniyan nan sai kanta da Alkurani. Shine wannan shine primary responsibility dinsa. To yanzu kaga duk malamin irin namu na Ahlus Sunna, kowane malami na da wata sana'a ko sana'o'i ma da yawa. Dan haka aikin malantar fatani. To wannan ba za a taba fitar da malamai a haka ba. Su ma malaman ba su koyi ilimi a haka ba. Sai da suka je suka zauna suka bar komai sannan suka koya. To na ɗaya kenan. Na biyu shine dogaro da malamai suke yi da al'umma. Al'umma kuma bata san mas'uliyar da ke kanta na malaman ba. Za ka ba ta iya biya malaman buƙatu. Shi sa Ibn Jauzi yake cewa ko dai ka raba lokaci, wani lokaci ka tafi kai koyi da ilimi, sauran kuma ka tafi neman abincinka. Ma kai rashin sa neman abinci zan yi ka daga makaranta, guda nawa kai haka ba za su dubu ba. Da ya yi kuɗi, shi kenan sai kawai ya zama mai kuɗi, ya canza daga malami, ya zama attajiri, sai dai a dinga cewa da fa yana da majalis. Kaga asara ce ga al'umma wannan. Wani kuma wato karatun ya hana kasuwancin yi gaba, ce ko kuma ka dogara da sarakuna da shuwagabanni su dinga baka, amma kuma babu mutunci sai da suka yi da kai, ko kuma ka yi taƙashufi, ka rungumi talauci, sai ce irin nasu Ahmad ibn Hanbal. To kowa ne ke yi wannan? Ka rasa rigar sawa, ka rasa abinci, ka gidanka babu, matarka za ta haihu babu kuɗin asibiti, ɗanka bai da lafiya, baka da kuɗin biyan school fees, komai ya rikice maka, ulcer ta kama ka, ka mutu da yunwa. Sai ka zaɓi wanda ya fiye maka. Wannan kuma shine waƙi. Saboda haka ana iya ba malami kyauta, kuma ma abin so ne al'umma su dinga wadatar da malamansu, saboda malaman su samu nishaɗin ilimi, ko malaman su dinga jin ash-shu'uru bil mas'uliyya. Kamar yadda ka san dai a gidanka, idan iyalan gidanka suka wadata, to zaka ga biyayya, zaka ga aiki komai da komai. Kamar yadda Allah ya ce wa bima anfaqu min amwali, duk wanda kaga tare na mijinta to tare na shine saboda watakila bai da nafaka, bai da kawawi niyan ya rasa ta. Amma idan kana da kuɗi kana bayarwa yadda ya kamata, ina ruwan mata da za su yi maka tsagiranci? Babu tsagirancin duniyan da za su yi maka, komai naka lafiya lau ne. Har ka ji wai mutum zai aure matar shi ta da kai baya saboda kuɗi ba su ishe shi ba. Amma da ce za ka yi aure yanzu ka ɗauki miliyan 50 ka ba uwar gida, sai to Allah ya sa albarka mai gida. Ni wallahi da ma na san kishin nan ba daidai ba ne, ba ta ƙara magana ba. Ba haka ba ne? In gobe ba ka ƙaro sai ƙara mata miliyan 50. Ba haka ba ne Sayyidat? Da ku nake? Haka ne. Saboda haka ana buƙatar malami ya zama yana cikin walwala, yana cikin ni'ima. Ya ce wata jabbara, za ga ya zama jabberi mai girman kai, wazdara bil muslimina al'amma, ya dinga zazzagin musulmai yana cin mutuncinsu. Wa kana aqibatu amrihi ila safalin wa haqarati, zai wulakanta ya zama ƙasƙantacce. Wataƙila daga nan sai gidan yari, wataƙila yana da ranshi da lafiyarsa, za a daina ma amfanuwa da ilimin sa kowa ya kikula shi saboda kullun ya zauna aibata mutane da cin mutuncin su da yi musu alfahari da sauran su falyatasibul muhaddisu bi hadisi ya kai mai karantar da hadisi to ka nemi ladan Allah da hadisin ka raja'a ad-dukhuli fi qawli sallallahu alaihi wasallam kai fatan shiga cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha ila man lam yasma'a manzo Allah yace alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji karatun hadisi na ya kiyaye shine malam hadisi din ba thumma addaha sannan ya je ya kai gaba ila man lam yasma'a ka saurari karatun hadisi ka kiyaye sannan ka kai wa na gaba annabi yace ubangiji Allah ya sa maka albarka to kai fatan ka shiga cikin wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وليبذل نفسه للطلبه الاخيار sannan ya bada dama dalibai zababbu su kai gare shi kar ya ki karantawa ana son abin da ke hannun shi na ilimi ya taulakanci ya ta saka dokoki da sharuda da ka'idoji waɗanda ma anzalallahu bayanin su fa mutane su rasa yadda zasu yi kasa akwai malamai wanda suke haka wanda suke da wuya sha'ani ko ada akwai su Shu'aib ibn Abi Hamza yana cikin su. Malam Shu'aib ibn Abi Hamza sai dai go zai mutu da hadisan shi da bai taba koyawa kowa ba. Sannan yace wa dan shi ga sanan na ban maka ga sanan ijaza. Saboda irin yanda yake wa mutane wahala. Haka in ka dauki Muhammad ibn Yusuf at-Tinnisi. Muhammad ibn Yusuf at-Tinnisi a tarihin sa da bayan yayi karatu ya iya ilimi. Yana da muwadda riwaya ta daga Maliku. Kawai sai ya kama kasuwa ga shi. Baya karanta da kowa. An ba ci algatu mana ka tuta ai duk akwai malami a gari jama'a ku ban mu mu alazan birni ne rannan sai mafarki an yi tashin alkiyama sai kawai wani malaika bai ce malaman hadisi su tashi tafi aljanna shi ma sai mike ce bismillah yace kuma ka zauna bai ce ka tashi kai kana kanta da hadisi ne kawai sai ya farka kaga ba sai an fassara bai san fassara to shine fa fara cigiyar dalibai cewa dan Allah su zai koya musu karatu sai yace yau rana kaza kuna da darasi ne sai eh malam wanda ya saba da darasi to in kun taso ba sai eh bayan la'asar ba muna da darasi to ina jiran ku bayan isha ci dan Allah ku zo fa ya ga kan shi gaskiya to akwai malamai irin waɗannan to ba a so ka zama malami ne wuyar sha'ani wanda ana neman ilimin ka ka ki ba mutane ka dinga sa sharuda ko wanda za a gayyace shi gari yanzu wa'azin awa daya wallahi da ka san inda kasan aure za a yi kudaden da za a kashe ya kai a biya sadaki a yi akwati a kama gidan haya a biya kudin event da kudin dauka amarya wallahi akwai malamin da za ka ci sai an kashe wannan kudin miliyoyi ba balantana ce zai muku tafsiri a azumi ai ya kai kudin da za a gina wani gida watakila kwana 30 din nan sai kun mishi bauta ta innanaha kaga wannan ba daidai bane ya kamata malami ya zama cewa yana da kana'a yana da saukin mu'amala kullun nakan yaba wa malam Muhammad ibn Usman Allah ya saka mai da alkhairi bana jin akwai malamin da ya kashi saukin gayyata a Najeriya in dai ka neme shi ka same wa ka ce malam dan Allah mu ne ustazai ko MSS a gari kaza muna so kai mana wazi to Allah sai dai in baya gari ko bai da lokaci zai doye to haka ake so malami ya zama samhan fi ta'amuli amma wanda za a ce in za a gan shi sai an cika form yana da wani sakatare in an zo wajen shi akwai wasu yan agaji suna nan suna ta bata rai haka nan ba abinda aka musu ara sai da zai ai magana ba da shi kaga da dubi tasuwa dubi tasuwa wannan to fali yabzil nafsuhu li talabati al akhyar ga dalibai zababbu wato waɗanda za su zama next generation na malamai to nan ma kuma sai mun kalla kar malami ya cinye lokacin shi duka kawai wajen wa'azin walima wa'azin masallaci furi hudu ba wa'azi a makabarta yana ta yi dolan sa da amfani amma an zo garin sa an ce na daliban shi bai da dalibai daliban shi wanda za su karantar wanda in bayana za su zauna a majalisi wanda randa Allah ya dauke shi za su gaji wannan karatun ina suke babu su ya kore su saboda baya karantawa wannan kuma daliban ba a yin su sai kana karantar da su ulumul ala lugal arabiya musalul hadis usulul fiqh qawaidul fiqhiyya da sauran ilmomi wanda suke cire mutane daga gidan jahilci zuwa gidan ilimi wannan daban da karatun wa'azi daban da karatun masallaci na magriba da isha duk daban ne malami ya zama yana da irin wadannan daliban waliyamtani min al ma al harami wa taghayyurul wahani azhihi afwan idan yayi tsufa ya zama harim, tsufa ta kama shi yadda bakin shi ya lalace ko kwakwalwar shi ta yi sauki, da kai la'ilmi min ba'da ilmin shay'a kenan ko, to ya daina karantawa. Wa taghayyuru dhihni, ko kwakwalwar shi ta rude saboda tsufa, ko dan ya samu wani hatsari a rayuwa, ko ya shiga cikin wani tashin hankali. Akwai malaman da wani dan shi ya mutu, aka mai mutuwa shikenan sai ya rikici, ko matar shi da yake kauna. A wancan da muke ambata Imam al-Mizzi a tarihinsa, yana da wata mata malama bai taɓa mata kishiya ba, yana matuƙar ƙaunata ita ma malama ce. Idan yana rubutu da daddare, in ya gaji kawai sai ya kwanta da kishingida kawai ta mata imla'i tana rubutawa. Da aka yi mutaltaban shi Sufatul Ashraf da Tazibul Kamal, malama ce tana ɗalibai ita ma, tana karantar da hadda, tana karantar da hadisi. To an ta bashi ƴaƴa a auraye, ce gaskiya ba zai iya malama kishiya ba, ai haƙu. Saboda haka da ita kaɗai ya rayu, ko sai Allah ya mata rasuwa. Tunda ta rasu, Mizzi bai ƙara dawa hayyace shi ba. Tsakaninsu ‘yan watanni, wata shida ko wata tara, kuma ya ba wasiya cewa don Allah a bar wuri daidai da kabarinta nan, ya tsallaka a nan za a rufe shi. Kuma haka aka mishi. To ɗabi'a ce ta ɗan adam, in ka shaƙu da mutum ko kana tsananin ƙaunarsa, ko wani abu ya faru, ko wani tashin hankali, ko ta gobara, ko tafi mutum su ƙone, ko ai mishi wata wani makirci, to sai ba karantawa daga nan, ya shiga cikin wata larura sai ba karantawa. To haka kuma idan ya shiga cikin wani hali wanda zai iya yin nazarin da zai karantar, kana malami sai a zo sai a baka kwamishina, kika ne ka zama ɗan siyasa, kullum kuna cikin mitin, ko a je a baka shugaban wata hukuma, ko a baka wani aiki na rabon kayan palliative, baka nazari, to sai ka bari har sai ka dawo cikin haicinka. Mun gane? Ga malam Abba ko? Ba da wanda kake tsammanin nake ba. Misali ne kawai, wali ahdi ila ahlihi wa ikhwanihi hala sihati, kuma ya gaya wa mutanen gidansa da ‘yan uwansa da ɗalibansa sanda yake lafiya lau, annakum mata ra'aytumuni taghayyartu famna'uni min ar-riwaya, cewa kun gana canza ba ni da kwakwalwa, to ku hana ni gamuwa da mutane, sai a keɓance shi. Faman taghayyara bi su'i hifdhin wa lahu ahadithu ma'duda qad admana fi durbiha durbatiha fala ba'sa bi tahdithihi biha zamana taghayyuri, wanda ya samu haddashi ta dan yi sauki saboda shekaru, amma yana da hadisai wanda ya dade yana karantar da su, ya saba da su, ya nace musu, to babu laifi ya ci gaba da karantar da hadisan shi. Kamar mutum ne alaramma ne, yana da karfin hadda, ya dade yana limanci yana karantarwa, za ka ko ya tsufa ko da hadda ba ta kai karfin da ba, saboda tsufa har yanzu zai iya karantar da mutane. Wa min al-adabi Allah yuhaddisa ma'a wujudi man huwa aula minhu lidinihi wa itqani, na daga cikin ladabi, wala ba su ko bi an yujiza marwiyatihi hala taghayyuri, babu laifi ka bada ijaza sanda ka samu matsala. Fa inna usulahu madbutatun ma taghayyarat, domin litafan suna nan lahiyal, wa qad wa huwa faqad wa'aya ma ajaza, shi ya rasa wa'ayi ne na abin da yake ijazan ba abin da ya lalace ba. Fa in ikhtalata wa kharifa umtina min akhadh ijazati min, amma idan bakin shi ya rikirkice, bakin shi ya yi tsani na tsufa, shine ikhtalata, kwakwalwar ta lalace, wa kharifa kuma ya samu canzawa baki, umtina min akhadh ijazati min, ba zai ijaza ba. Akwai littafin Ibn Kayyan wanda yake magana akan man taghayyara bi akharati, mujalladi ɗaya haka. Wa min al-adabi wa huwa faqad wa ahu, ya haddace abin da yake mai ijaza, ya abin da yake ijaza akan shi ya riga ya haddace shi, to babu laifi ya bada ijaza ko da a lokacin shi ya canza. Wa min al-adabi alla yuhaddisa ma'a wujudi man huwa aula minhu lidinihi wa itqani, yana daga cikin ladabi kar ka dinga karantawa a gari ko wurin da akwai malamin da ke sama da kai, yana sama da kai ta wajen addini ko ta wajen gogewa a ilimi. Wato karka kirkiri majalisi a garin da akwai majalisin da yafi naka, ka ce za ka karanta da yana abin da malam wani ke karantawa, ko kai ma sai ka yi tafsiri a garin nan kamar azare, hala sai ka samu wajen tafsiri ya fi hamsa in azumi ya yi, ko fiye da haka, to mafi yawansu basu dace ba. Ya kamata sai a haɗa gun malami mutkini a jina shi. Wa Allah yuhaddisa bi shay'in yarwihi ghayruhu a'lamin, kai ya karantar da wani abu wanda wani malami da ya fi shi yana karantar da wannan abu. Wannan littafin da malam wani ke karantawa, kar ka ce kai ma za ka je ka sanya. In har za ka sanya sai da izininsa, ko sai ka bari sai ya gama, ku je ku yi muraja'a. Wannan ya cikin laduba da ya kamata mu kula da su musamman a wannan zamanin. Wa Allah ya gushal mubtadi'ina, kai ya ha'inci ɗalibai na matakin farko, domin ha'inci ne gare su ka zo ka dauko musu abu sama-sama, bayan ga inda za su same shi a tumbatse, sai ka nuna musu wancan malamin. Bal yadulluhum alal muhimmi fal muhim faddinun nasiha, sai ya gwada musu malamin da ya fi shi din, ce ku je gun wani. Wannan ina kuma ga masu buɗe masu ɗebo ɗalibai su fusgo su zo su yi dikamfin kenan daga wata makaranta, ku malamin hadda da ɗaliban shi ana karantawa, kawai idan suka ɓata da wani a cikin ɗaliban da ya ɗan kai izu 40 ko ya taɓa yin musabaka, sai akwai wasu marasa kunya 'yan uwan shi, sai ya gayyato su kaman 30, sai su gudu su bar malamin, sai je su samu wata hajiya ta ba su aram garejin motar ta, kawai shikenan sai su buɗe makaranta, sai su samu ta riyadul qur'an su ma shikenan, su canza uniform, su ci gaba da irin abin da yake a can. Wannan duka akwai alamu zahiri ba dan Allah yake. Kuma wai dan mutum ya bata da malami shikenan, wai sai ka ce wai ba za ka sake zuwa karatun shi ba, ko ba za ka sake sauraron sa ba, kuma kana ganin wai asara shi ce ba asarar ka ba, ina rasa inda akan shedan yake wa mutane wannan mugun wasa da hankali. Wallahi duk mutanen da kake rayuwa da su dole za ta za ka bata da su, iyaye, ƴaƴa, ƴan uwa, iyalai, abokai, ba yadda za a yi ku zauna wato ba ku samu wani bambancin tunani ko wani bambancin fahimta ba. Za Allah ya ce wala tanaza'u fatashshalu wa tadhhabu rihukum, sai ce mene, wasbiru, ya hakuri. An hana jayayya wanda za ta wargaza al'umma ta sa su zama ba su da ƙarfi. Amma menene asalin abin da zai hana jayayyar? Shine hakurin, domin dole sai ta auku. Dole ba yadda za a yi a zauna a wani wuri ko a wata makaranta ko a wata hay'a ko mu'assasa a ce ba a samu bambancin ra'ayi ko shedan ya gaba. Inna shaytana yanzaghu bainakum, zaka sai an yi hakuri an kauda kai. Fa indallahum ala mu'ammarin amiyyin wa alima qusurahum fi iqamati marwiyatil ammi nasahahum wa dallahum ala arifin yasma'una biqira'ati. Idan ya nuna musu wani malami wanda yake yana da shekaru, amma malami ne wanda yake gama gari bai da ilimi mai zurfi, kuma ya san cewa su ba za su iya gaggyara karatun da yake musu ba, sai ya musu nasiha, ya nuna musu wani malami masani wanda za su ci karatunsa mai kyau. Aw hadara ma'al ammi wa rawa bi nuzuli, ko kuma shi ma ya zo ya zauna a gun wannan malamin, ya yi riwaya da isnadi wanda yake mai tsayi, jam'an bainal fawaid, wato babu laifi kai malami da ɗalibanka ku tafi wani majalisi gabaki ɗaya ku je ku ji karatun wancan malamin. Idan aka ganka a majalisin shikenan ma ce to ashe mu ma dole mu je, ma'ana irin majalis na tafsiri, in ana ziyartar juna ana zama a gaban juna, to wannan zai sa sauran ɗalibai su shiga taitayinsu, saboda za su ga ga malam wani ya zauna yana jin karatun ɗalibinsa. Allah ya ji kan malam masu sakwata ba dan ya mutu. Haka yake ma ɗalibai, zai baka majalisi kuma sai ya zo ya zauna a ƙasa ya tankwaɗe ƙafarsa ya buɗe littafi da fensir yana taƙaidin fawaid. Kuma Allah cikin hikimarsa, wallahi babu wanda za ka zauna a gabansa da kyakkyawan niyya ba sai ka ƙaru da shi, ko da a ce shi ɗin ɗalibinka yana ga ka aikace. Wallahi na ga ka aikace. Akwai mutumin da za ka koya mishi wani karatu, sai ya zo kuna muraja'a karatun, ko ka ji yana koya ma wani, ko ka saurara a kaset ɗin karatunsa, sai ka ji ka ƙaru da wata fa'ida, sai ka ji ya gyara wata fassara ko ya ƙara wata fa'ida da kai baka faɗa masa ba. Da haka ake tara ilimi. Bukhari yake cewa mutum baya koyan ilimi sai ya koya amman huwa fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu, sai ka koya daga malaman da suke sama da kai, da malamai tsararrakin ka, da ma malamai na ƙasa da kai. Kuma wannan yana karya wato abin nan alfahari, yana karya alfaharinka. wani zai ce ni yanzu je gaban wani zauna saboda gobe ce ni dalibin shi to sai me ya ce shi dalibin sai ya ce ga dalibin shi ai karin falala ne gare ka a ce malaman ka suna da yawa kamar yadda muka ji ce kuma malaman ka kala kala mun ji cewa zahabi malaman shi har da mata mata waɗanda yake bin sa cikin gida ya je gaban iyalansu ya koyi karatu a wurin su akwai sannan kuma su makarantar Ibn Taymiyyah dama ta shahara da yin karatu a gun junansu Ibn al-Qayyim Ibn Abdul Hadi shi Zahabi Ibn Kathirin dukkanin su suna koyawa junan su karatukan da kowa ya fahimci cewa wane yafi mu kwarewa a wannan fannin zai su dinga koyawa junan su to wannan yana ba su dama su samu kwarewa sosai a ilimi da aka karena wani majalisi ko wani malami wajen kana ganin kafi shekaru ko ka riga shiga majami'a ko kafi shi shahara ko kafi shi kudi ko shi ba wanda ya san shi baka san inda zaka samu fa'ida a wajen shi ba bari mu saurara nan sai mu ji kasar ko sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam.